أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاء ديبو استمتع الله تعالى ليسر من هدوى مسلطين قلادين شيء أبو موكود وأجيها الجقاوة عن المليسيين الجمعة goma ga watan Ramadan as-sulusu was-sulusu kaseer a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine 27 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake cewa lissafin miladiya a zaman mu na 7 a suratul maida da muke karantowa daga littafin malam Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jiya cikin aya ta 6 a ta 2 kai na'am aya ta 2 da muka karanta abinda ya rige na karatun da malam ya ambata ko karanta abinda malam ya rubuta dangane da sharhin ta, za mu ƙara sashi sai kuma mu ji aya ta 3 ta maganar tahrimin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta su wajen ci. A fadin Allah ta'ala wata'awanu 'alal ithmi wal udwan wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. A bayan ma ne sai ai liwi'in ba'dukum ba'dan 'alal birr wa huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. نني مقطع يوم هم بسم من ساجة فسربة إن جدية من ذانية يتي وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها دكن وتتعادى كو دبي أكوني حالي دكسكين حالا ينع الحيري دشريعتي أمرني دأيكة حكنا أو خصلة من خصال الشر وتتعادى دكسكين تعادوكو حالا ينشر al-ma'muri bi tarkiha wadda shari'ata umarni a bari yace fa innal 'abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi shi abinda akai umarnin da shi ana umartar bawa ne ya aikata abin shi a kashin kansa ko shi da kansa wa bi mu'awanati ghairihi hakanan kuma zai iya aikatawa da taimakon waninsa min ikhwanihi daga ɗan uwansa al-mu'minina muminai alaiha akan wannan aikin da'a ma'ana aikin da'a kowa an dora masa kuma an dora masa abinda ko ba za ka iya kai kadai ba ko kuma kana buƙatar taimakon wani akan zartar da wannan abin kirkin to wani ya taya ka ku aikata akwai abubuwa da shari'o'i waɗanda yake ɗan adam a ƙashin kansa zai iya akwai abinda kuma sai wani ya taya shi yawa to ku haɗu akan aikata iya na alheri su ne sharrin kar ku haɗu a kansu shine abinda Allah ke faɗi a nan yawa ita bi kulli qawlin yab'athu alaiha ta hanyar kowace irin magana da za ta zaburar ta sa a aikata wa yunashshitu laha kuma wadda za ta dai gwarzanta mutum ta sanya masa karkashi karsashi ya aikata abu haka nan wa bi kulli fi'lin kadhalika to ko da magana ne ko kuma da aiki yawa magana abinda zaka aikata na alheri inda magana ne qaulul haqqi ko da binnan qaulin da zai samar maka yardar Allah ko qaulin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah qaulin da zai karfafe ka wajen zumunci qaulin da zai taimake ka wajen bada haƙƙin iyaye da ƴan uwa na jini da makamantansu kaulin da zai kawo zaman lafiya kaulin haɗin kan al'umma kaulin faɗin gaskiya kaulin da'awa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da wajibin ka kai ka aikata da kanka kuma abinda ba za ka iya ba wani ya taimaka maka ai ma nasiha zaburar da kai a ja hankalinka don ka aikata wannan abinda Allah yake so da duk abinda zai ƙara maka karsashi to Allah ta'ala ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi to wannan abin da ya shafi aikin kirki kenan aka faɗa to haka nan a aikin banza wala ta'awanu Allah yayi hani kada ko haɗa kanku ku taimaki juna alal ismi akan zunubi ko akan laifi menene laifi yace huwa at-tajarru'u alal ma'asi shine mutum ya tsaurin ido akan aikata saban Allah allati ya'samu sahibuha wanda ya aikata su ana sa shi a cikin masu laifi kuma yana da zunubi a kansa wa yuharraju kuma ana ya tantance wani abu na halin kunci shine yuharraju ma'ana yudkhalu fi shay'in min al-haraj yawa imma yudkhilu nafsahu bi fi'liha wa bi irtikabiha yawa ma'ana ta hanyar abin da zai jefa kansa ta hanyar in ya aikata abun ya sanya kunci ga kansa ko kunci na musa'ala da za a yi masa ran kiyama ai ya isa wato tsaye da shi da tambaya da kuma ya jawo masa azabar kabari kafin nan da sauransu duk yana cikin haraji ko yawa to duk abin da yake akwai safan Allah a ciki zaka samu zunubi kuma zai ja maka matsala yawa in ka fassara shi da haka ma duk zai ciki yawa nan a yuharraj yuharraj daga haraj ba yujarrih bane ko jari hesa abu na a to yadda yake a guri na yuharraj na kai to wal udwan yace wa huwa ta'addi yana da kyau in kun ga irin wannan bambanci ku rika faɗa eh kar a tafi a faɗi wani abin da yake kuskure ne kuma ya tafi ga mutane haka eh kamar da na ambata mana littafin yana da kofi daban-daban kuma mutane daban-daban da kamfanoni daban-daban sun yi istihadin su wajen buga shi wanda za ka gani a nuskar wasu ko wata matba'ar ba shi za ka gani a nuskar wani ba malaminmu malam Abdulrazzaq al-Badr hafizahu Allah wa waffaqa aikin da ya yi neman maskas ya rubuta tun yana samartaka-samartaka a kan juhudi da aƙida da manhajin malam shi Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di a kansa ya rubutu, kuma yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari wajen jan hankalin ɗalibansa da ‘ya’yansa su tashi tsaye wajen har haɗa ayyukansa, shi yasa har aka samu aka buga littattafansa aka tara su wuri guda ɗaya, suna nan bugu ɗaya gaba ɗaya komai yana ciki. Wasu sun samu hidima daga ɗaliban ƙauye da haƙiƙi, wasu kuma ba su samu wannan ba. Mu nan wanda yake zuwa mana lokaci sai ka samu an buga shi a Idif, wani kamfani ne kawai zai ɗauka ya sa sai a kawo mana saboda sauƙin samu. Wani wurin kuma daga aikin da aka yi ne, ni wanda yake hannuna yana cikin kofin da na samu na littafansa gaba ɗaya, wannan ya zama a ciki juzu'i na biyu ne a cikin waɗannan ɗin. Yawwa, ya fi juzu wajen goma sha ko shida ne ko bakwai. Yawwa, to aka haɗa su wuri guda, to za a ga wani shi kuma wannan irin aikin ɗabi'ar sa a iya samun wannan saɓanin, wani wuri a buga kaza, wani wuri a sa kaza a kalmomi, shi yasa yake da amfani mu riƙa ƙoƙari. Tunda ni hadafina a karanta littafin shi ne mu karanta shi daga farko har ƙarshe. Allah ta'ala ya ba mu iko, ya bar mu da rai har mun gama. Yawwa, ba zan faɗi shekaru ba, daga nan zuwa shekarun da Allah ta'ala ya sare. To, in kuma mun tafi muna kyautata zaton insha Allahu daga cikin ƴan uwa za a ƙarasa wannan littafi. Ina son jama'a su fahimci wato tafsirin da wannan bawan Allah ya yi wa Alƙur'ani, mutumin da Allah ya hore masa bibiyar maganganu irin na su malam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, da markaɗe su da shigo da su cikin wannan ilimin. Akwai amfani sosai da mutum zai ɗauka in ya karanta wani, ba a nufin shi kaɗai ne littafin tafsiri, ina jin da in ba ku manta ba tun farkon karatunmu na ambata. Yawwa, tafsirin da malamai wasu kowa da irin manhajin da yake bi wajen yin tafsiri, wani zai yi bincike ne ashbah ma ya kunu tafsirin maudu'i, maudu'in da ayoyin da za a karanta suke mu'alaja suke tattaunawa a kansa sai a yi bahasi. Yawwa, wasu kuma sun fi ganin su yi tafsirin da yake bayanin ma'anonin su bayyana, alal aƙalla mutum ne ya mururi kan waɗannan bayanai zai sa ya fahimci waɗannan ayoyin mai Allah ta'ala yake faɗi a wannan ayoyin. Kowa da manhajinsa, kuma kowanne yana da nasa amfani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu amfana da abin da muke karantawa. Sannan ya ce wal udwan wa huwa at-ta'addi 'ala al-khalqi, shine ta'addanci akan mutane da ke tahaddi da wuce iyaka akan halitta, fi dima'ihim, a jinayensu, wa amwalihim, da dukiyoyinsu, wa a'radihim, da kuma mutuncinsu. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, kama kala sallallahu alaihi wasallam. To da cikin abin da ya shafi jini da dukiya da mutunci, fa kullu ma'siyatin wa zulmin yajibu 'ala al-'abdi kaffu nafsihi anhu, kowanne irin saban Allah da kowanne irin zalunci, to wajibi ne akan bawa ya kame kansa daga aikatawa. Thumma i'anatu ghayrihi 'ala tarkihi, sannan bayan shi bai yi ba to ya taimaka wa waninsa kada ya yi. Wani shi ne ma'anan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Aiwa, if'aluhu fi anfusikum in kana ma'muran bi, ko yawwa, wasta'inu bi ikhwanikum fi fi'lihi, ko ala fi'lihi, ko ala qawlihi idha kana qawlan. Yawwa, ku aikata ko ku faɗi in abun faɗi ne ko aikatawa a ƙashin kanku, kuma ku nemi taimakon wasu wajen aikatawa, ko ku taimaka wa wasu wajen su ma su aikata, duk zai shiga. Yawwa, kai
ka nemi taimakon abin da ba za ka iya ba sai wani ya taya ka na aikin alheri ki ku haɗu ku yi akwai abubuwan da suna babin hannu ɗaya baya ɗaukar jinkari ko da Bahaushe ke cewa to ka ko idan haka ne kuma gashi aikin alheri ne ka taso da shi za ka aikata kana buƙatar wani hannun ya taimaka ba laifi ba ne ka nemi a taimaka maka yau mujin ba sana'a ka sa kuma akan aikin alheri ka nemi duniya ba abu ne da za ka samu lada ka kuma buɗe da abun da ƙofar ta buɗe daga wasu masu shigo su yi wannan alheri to haka nan mummunan aiki in an hana ka to kai ɗin ka hannu sannan kuma ka hana wani ya aikata kuma ka ba da ƙofar wani ma kai ma ya hana ka aikatawa idan ka tashi za ka aikata ta ɓangaren abin da ya shafi a yi ma nasiha kai ma kai wa wani nasiha hada kulluhu ya dullu ala mana at-ta'awu shi ake nufi da ta'awu haɗin kai a haɗu wajen aikata aikin alheri amma kar a haɗu wajen aikata mummuna sai dai ka ce a haɗa kai wajen yaƙar mummuna to duka akwai wannan a ciki to sai ce wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah innallaha shadidul iqab Allah ta'ala mai tsananin uquba ala man asaa dan ka akwai buƙatar ka ji tsoron Allah اعلموا أن الله غفور أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم سني سوى الله تعالى ميتقنن عقوبة نكم سنن ميغافر ميجن كي دهك وأن أبو بوان كي أكالي كما إذا أكي شوى كي سترايك مبلس وجن أكيدر كود وجن أيوكا وجن معاملة لأبنجي كرك كي معاملة لأبنجي a ka dora ta bi mahdil khawfi min uqubatihi shadida wa taghful an annahu ghafurur rahim kuma karkai mu'amala da Allah a matsayin kawai kana kallon mahdin rahamarsa da raja'i da zafara da rahama da jin kai kaman ta da uqubarsa sai zama an samu sakaci a addini wancan na farko ya ba'athuka ala tashaddudi na farko zai sanya ka akan hanya ta tsananta wa kai da shishigi da wuce iyaka abinda bai zama wajibi ba ka wajabta wa kanka abinda yake a makruhi game da shi haramu ka takura kanka a rayuwa to tsanani abinda yake kai mutum zuwa gare shi shi kuma wannan kallon iya abinda ya shafi rahamar Allah da gafararsa kaga cewa ai Allah mai gafara ne shi kuma yana sanya ka ka ci gaba da dilmewa cikin sabon Allah za ka ga kullum in za ka aikata sai shaidan ya tuna maka iya inna allaha ghafurur rahim ba zai tuna maka innahu shadidul iqab ba ko to duk waɗannan abubuwa kai kuma abinda za ka yi kokari shine kai balance a tsakani kar ka manta wannan kar ka manta wannan yawa zuciyarka ta san Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne yadda za ka samu hope a zuciyarka ka ji cewa duk abinda ka aikata kana sa ran Allah zai yafe kuma sannan in fa bai ga damar yafe maka ba tunda ya faɗa inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dalika amma sai yace ne liman yasha fa kai ba ka da yaqinin cewa kana cikin man yasha allahu yawmal qiyamati an yaghfira lahu ko ka sa rai ne ka sa rai to kar ya zama sa ran naka yayi yawa har kana ganin Allah ba zai yi maka uquba ba jisa ba daidai ba ne a aqidar ahlus sunna mutum ya itlaqin wannan ko ya itlaqin wancan itlaqin sakin kaidinka ga tashaddudi da khaufi mai tsanani yana sa ka koma mazhabar wa'idiyya sune khawarijawa da mu'tazila riƙon kuma da kallon gefen gafarar Allah da rahamar Allah shi kuma yakan sa ka ɗauki hanyar murji'a an gane waɗancan sun tsananta waɗannan kuma sun yi ne sun yi sakaci to abinda ake so kuma shine ka zama a tsakiya shine dama aqidar as-sunna wal jama'a kar ka zama daga cikin wa'idiyya kar ka zama kuma cikin murji'a ka zama mu'tadilan mutawassitan multaziman bi manhaji as-salafi salih fi kulli al-umur Allah sa a dace to bayan ya ce wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ala man asahu Allah mai tsananin uquba ne akan wanda ya saba masa wata jarra'a ala maharimihi
kuma yayi taurin ido da rashin jin kwarjini da rashin tsoron Allah ya aikata abin da Allah ya haramta fahdaru almaharima dan haka ya ku mu'minai ku kiyaye abubuwan da Allah ya haramta wannan rayuwar haka Allah ya ga dama mu zauna a cikin ta tunda mu bayin Allah ba mu muka halicci kanmu Allah ne ya halicce mu kuma shine yasa yadda yake so mu rayu ya ba mu dama ya ba mu hankali zamu zabu mi kaza zamu zabu mi kaza wani yana sabawa Allah kuma Allah ya bar shi yana ta jin dadi sai ya dauka ai ko abun ba da gaske bane ko kuma abin da ai zaka iya yin abin da kaga dama a ƙarshen lokaci zaka tuba kuma Allah tunda dai mai gafaran ne zai zo haka dan adam sai wannan gururin ya zo tunda dama gashi dan an bashi a matsayin makoci a matsayin aboki to in yarin jaye shi sai gururin ya fi karfin sa sai ya daga ganin cewa a kaman zai wa Allah wayo Allah kuma ba a yi masa wayo duk abin da ke motsi a zuciyarka da kake kintsawa to duk Allah ya san da shi ba inda zaka motsa dama ko hagu sai face Allah ya san meye manufarka zaka ba a yi wa Allah wayo in ya ce karkai abu ka haƙura da shi ka yi wa kanka wani tattali babba gobe kiyama na wani lada da zaka yi mamakinsa sai ka zo wata ran da za a shiga aljanna ko za a shiga masu shiga wuta su shiga Allah ya sa ba za mu shiga ba Allah ya shigar da mu aljanna baki daya sai ka ga yadda aka yi wa na gabanka hankalinka ya tashi ka ce da na sani ina ma na aikata aikin kirki mai yawa to akwai wani abin da ka taɓa yinsa da ikhlasi baka sani ba sai can Allah ya ɗauko wannan abin ya ce ka tuna kaza da ka aikata to ga irin girman ladan da aka bashi ya kankare maka wancan an yafe je ka ciki to idan baka aiki shi yasa ake son kullun zuciyarka ta zama tare da Allah kana aiki kuma domin sa domin shi kadai shine mai ceton ka ta wannan gefen shi yasan komai naka duk wanda ba shi ba bai san abin da ka aikata ba zaka ba gun wanda zaka je ka fake in ba shi kana daukar wani kasa a tsakaninka da shi shine zai maka kaza shine zai maka kaza ba tare da izinin Allah ba to mafarki kake eh mafarki kake kuma za a baka mamaki gobe kiyama Allah ya kare mu je yace li Allah yahill bikum iqabuhu dan kada uquba sa ta haukan ku al-ajil wal-ajil wannan uqubar ta nan duniya ko da aka jinkirta muku nan gaba al-ajil mai gaggawa ta yanzu al-ajil wanda za ta zo nan gaba da aka jinkirta ta اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم اجعلنا في عافيه الله كسانيا مو cikin tsaro daga gare ka ka tsare mu daga wato mu riski ko ukubar ka ta riske mu Allah ka sanya mu cikin afuwarka da rahamarka da jin kanka duk abin da muka yi wanda ba wanda ya sani sai kai ya Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka lillibe mana Allah ka sa ba za ka kama mu da shi ba gobe kiyama قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ونأتي في آية أكو سورة المائدة ونم آية تقول شعب أبوها بيوة ندرسة kuma tana da alaka da abin da ya shafi al-at'ima abubuwan da za a ci abubuwan da za a sha Allah ta'ala ya gaya mana inna allaha yahkumu ma yurid Allah shine mai hukunta abin da ya ga dama shine zai zabi abu kaza yace an cire shi daga cikin abin da aka halatta mu haka ya ga dama ba zabin mu bane amma tunda shine mahallicin mu kuma ya fi mu tausayin kanmu to ba zai hana mu abin da in mun bar shi za mu cutu ba kun gane wannan duk abin da ya hana mu ne saboda cin wannan abin shine zai cutar da mu la Allah mu a duniya a rashin sanin mu mun amfani da wani abu mun ga kamar yana da amfani kuma babu cuta a cikin sa kila kaga mun ji zafi me yasa ma aka haramta mana wannan to in kai yadda da Allah shine ya hukumu ma yurid to zaka kwantar da hankalinka kai kokarin Allah ya arzuta ka da abin da yake halal Allah kuma ya nesanta abin da yake haram daga kanka to amma dai babban abu shine ka yadda annallaha yahkumu ma yurid ko ka yadda da cewa Allah ta'ala shike hukunta abin da yaso to daga cikin abin da yaso ya zabo wasu abubuwa ya haramta babin at'ima babi ne da yake da muhimmancin ayi dabbin sa a san shi al-aslu fil ashiya ababu muamalat da al-ma'akil wal masharib wal malabis al-aslu fiha menene الحل والإباحة نعم أنت الأصل شيني قبل ورود ما يجعله محرما كافن زوا من أبو دي سنياشي حرام معنى كافن ألا يسوكر دا حرام كومي إندي أباب المعاملة توحلن باب المعاملة دا كوم باب شيد شا كومي حلن هو الذي خلق لكم ما في الأرض jami'a Allah shine wanda ya halatta muku abin da ke cikin ƙasa baki daya lakum dinnan ai li naf'ikum li fa'idatikum ko sukhira lakum shine ma'ana dan amfanin ku dan cin ku dan shan ku dan abin da za ku je ku kirkiro ne da rayuwar ku za ta yi dadi ko wannan ya isa ya nuna maka muhimmancin karance-karancen zamanin duniya na ilimin boko daban-daban wanda dan adam aikin sa ne exploring arzikin Allah da yake wurare da yawa a cikin ƙasa wanda ke can ƙasa a tono da gulagulai da sauransu da Allah ta'ala ya boye a ƙasa wasu a cikin ruwa ko idan fa ba a samu masu ilimi sun je sun kwakwalo ba ba za a san da wannan abun ba da sai mutum ya ci gaba da rayuwarsa a stone age kamar yadda ake cewa a ƙauyanci da kunna wuta da ice da sauransu ci gaba bai zo mutum ba haka wannan kwata-kwata baya cikin abin da shari'a ta haramta mutum ma ya shiga cikinsa saboda yana cikin abin da yake tafi da rayuwarka dole ne ka karanci yadda za ka zauna dole ka karanci yadda za ka amfana a tattalin arziki a zamantakewa daban-daban dole a nemi yadda za a samu ƙarfe yanzu ku duba basirar da ɗan adam ya gano mana ƙarfe gashi a ƙasa amma a cikin ƙarfin ruwan sama aka zubo shi wa anzalnal hadida ƙarfe asalinsa daga sama yake ba daga ƙasa ba amma da Allah ya zubo shi a cikin ƙasar kuma ɗan adam ya san da shi ya binciko ya ƙwaƙwalo ya gano shi aka samu ƙarfe iri-iri da ƙarfe ion o tagulla da sauransu kuma kowanne da amfaninsa wannan kankar mu shiga cikin zancen da zulfi amma wannan lakum din ita nake so in faɗa cewa al-aslu fiha kamar da kuma ran nan mun ambata cewa wannan dalili shi ake kira dalilin al-bara'atul asliya yau al-bara'atul asliya ay al-aslu fi jami'il ashiya'i fil mu'amalat qabla wurud at-tahrim al-ibaha a cewa Allah ta'ala ya halatta muku komai ku je ku yi amfani da shi bishiya ku yi abin da za ku yi da makamashi da kuma yin sanda da yin gado da yin abubuwa duk da za ka yi da yin gida a samu timba a samu abubuwa tsewa tunaninka da kwakwalwarka da basirarka ita za ta sa ka dubi wata halitta ka ce za ka yi amfani wuri kaza bari mu yi amfani da shi wurin kaza shi yasa nake ambatar wancan zance cewa mu karanta ilimin boko da ake kira bokon nan don mu san waɗannan abubuwan da suke kusa da mu don mu yi amfani da su wannan yana daga cikin abin da bai kamata ma a shiga zancen ya halatta ko bai halatta ba an fahimta asalinsa ya halatta sai idan a ciki an samu abin da ya saba wa abin da Allah ya faɗa to iya wannan din za a kyamata ba duka abubuwa
rayuwarmu in ba da ilmomin nan na kirkiro abubuwa ba fa san ba za ta tafi ba. Da haka a zo a barwa waɗanda ba mu ba su kaɗai suke yi wannan ba abin kyautawa kai ba. Dole a bazama a shiga cikin abubuwan da za a amfani ɗan adam da shi wajen kirkire-kirkire da zakulo irin waɗannan al'amura wanda a zamanin yanzu dai muna ganin abin da yake kai mu. Allah ta'ala ya kyauta. To a cikin waɗannan abubuwa Allah ya ware wasu ya ce banda wannan banda wannan banda wannan in ka kiyaye waɗannan dinnan ko ka san hikimar da ta sa aka haramta ko baka sani ba to zaka ga ka zauna lafiya tunda wannan ilimi ne da ya zo daga wurin wanda ya fi kowa ilimi wannan ilimi ne in ta bangaren amfani ne ya fi ka sanin abin da yake mai amfani a gare ka da abin da ba shi da amfani abubuwan nan da aka haramta akwai amfani a cikinsu amma kuma akwai cutarwa to saboda kar cutarwar ta cuce ka sai sa aka hana duk inda abu ya hadu akwai maslaha akwai mafsada kuma ba za a iya samun iya ta maslahar ita kadai ba to hakura da maslahar a rinjayen da kawar da wannan mafsadar sai ya zama shine hankali kai a ganinka akwai wani abu a jikin waɗannan abubuwan da aka haramta dinnan kila mai amfani ne to Allah ta'ala ya rinjayar da janibin mafsadar da zai cutar da kai sai yasa aka raba ka da shi ka rabu da shi gaba daya sai ya sanya maslahar da kake so an sa ta a cikin wata halitta da babba wannan ba in ka bi Allah da yafi kowa ilimi da yafi komai ilimi to sai ka ga ka huta saboda shi ya san wancan abun kai kuma baka sani kun yadda to yake urrimat alaikumul maitatu an haramta muku bari mu karanta fassarar ayar haka gundarin fassara ba tare da sharhi ba sai kuma mu zo mu ji sharhin da malami saboda mun fahimci ayar mu fahimci alqur'ani urrimat an haramta a wasu wuraren a suratul baqara da suratul annahal Allah ta'ala ya yi amfani da adatul hasr yace innama harrama alaikum ko dawa nan kuma bai fadi waye haramta ba can ya fadi lafzin jalala cewa Allah ta'ala shine ya haramta to nan inda aka yi ibhamin ba a fadi waye ba to in ka tashi fassara shi sai ka fassara da wanda yake muhkami ne Allah ya fadi shi ya haramta an gane yawa hurrimat alaikum an haramta muku almaitatu mushe shine abinda ko dabbar da ta halatta a ci amma kuma ta mutu da kanta ko ba a yi mata yankan shari'a ka rike wannan asali abinda zaka duba ta halatta a ci ko yau dabbar da dama ba ta cikin dabbobin da aka haramta to sannan kuma ta mutu hatfa anfiha aw biduni zakatin shar'iyyati yau ko ya zama ta mutu da kanta sakamakon rashin lafiya ko wasu sabubba wasu gasunan an fada ko kuma ba a yanka ta yanka na shari'a ba zaka da zalu mun gane shine ake nufi da yanka yau ba zaka da zayu ba yau to duk dabbar da ta mutu da kanta ba yanka ta aka yankan shari'a ba wani ita ake cewa mene mushe abun bahaushe to mushe haramun mushe mene haramun zamu zo mu ji dai daga cikin wasu abubuwa da malami suka ambata kar mu tsawaita bayanin a yanzu waddamu da jini nan kuma abinda ake nufi shi ma an fassala a wani wurin nan ba a fassala ba waddamul masfuh jini mai kwarara don haka shi ake nufi sai ka fassara nan da aka yi ijmali da can da aka yi tafsiri sai ka ɗauko shi ka ce abinda ake nufi jini mai kwarara banda jinin da ya rage a jikin dabba in an yanka dabba akwai jini da ya tsaya a ciki wannan in an zo gashi ko an zo suya da sauransu ba wajibi bane sai an wanke naman sannan a gasa ko a dafa an fahimta yawwa wannan guntun jinin ba shi ake nufi haramun din ba jinin da aka haramta shine wanda yake zuba yake kwarara to wannan abin ne shi kar a bari ya taba amma shi wannan da ya rage bayan rai ya fita garin tsaftacewa barin ka din nan da tsaftarsa asalin sa a gata naman haka akwai abubuwan alheri na naman duk suna jiki wanda wanke shin zai raba ka da shi kuma shari'a bata zo da wannan cewa sai ka wanke sannan kai amfani da naman ba bal wankin a wasu wuraren ma yana cutar da naman yakan jawo na ƙasa a jikin sa walahmul khinzir da naman alade alkhinzir dawa وما أهل لغير الله به da abin da aka ambaci sunan wani Allah akan sa wajen yanka shi ko domin sa aka kururuwa asalin uhilla shine rafu sauti daukaka sauti shi yasa a babin haji Aisha take bada labari haka nan Jabir da sauran sahabbai suke bada labari ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil haji ko yawwa ma'ana rafa'a sautahu bitalbiyati bil haji shine ma'ana to ma uhilla abinda aka kururuwa na sunan wani Allah a kansa a lokacin yanka shi ma'ana duk abinda ba da sunan Allah aka yanka shi ba da sunan gunki ko wani abin da ban ba Allah ba aka faɗa ko da abu ne mai girma yawwa in dai ba Allah aka ambata ba aka yanka to shi ma wannan yana cikin abinda ya haramta musulmi ya ci shi wani zai ce wannan shari'ar haka da fadinsa eh na'am hatta abinda zaka ci sai an gaya maka ya halatta ko bai halatta duk kuma wannan yana cikin gatan da muke da shi a wurin Ubangiji yau mu je dai kar mu sake kubucewa wani zuwa wani yace wal munkhaniqatu da wanda aka makure ta aka shake ta ko kanta ya makale tsakanin itatuwa ko dutse ta kasa fita har ta mutu ko wanda aka suffocate shine almunkhaniqa wanda numfashi ya gagara gangarawa ta rayu yawwa wanda ta mutu sakamakon makura an fahimta ita ce almunkhaniqa walmauquzatu da jefaffiya wadda aka jefeta ko aka ji mata ciwo har ta mutu an gane shine mauquza ko da wani ya jefeta da sanda garin haka ta fadi sai ta sheme kuma ta mutu ba tare da an yanka ba walmutaraddiyatu da wadda take gangarowa ko ta gangaro daga dutse shine attaraddi min al'uluwi ila as-sufuli yawa ta fado daga sama kuma sai ta ji ciwo sai ta mutu wannatihatu da wadda aka soke ta da ƙaho wadda wata dabbar ƴar uwarta ko ba jinsinta ba ta soke ta kuma har ta ji mata raunin da ya zama sababin mutuwarta ana fahimta wama akala sabu'u da abinda namun daji masu cin nama suka ci zaki kura da musa suka ci tunda su ba yanka suke ba ko ba haka bane yawwa zaki da damusa su ne ma suka makure wuyan abu sai numfashi ya tsaya su ci ko kazamai irin su kura su ko abu yana tafiya suna yaga haka za su kashe shi yawwa ko kuma su jira sai wani ya kama sannan su zo su kwace to duk abin da wata dabba mai cin dabbobi ƴan uwanta ta ci kuma ya mutu to haramun ne kai ka zo ka ci an bai ji wannan yawa wama akala sabu'u to sai Allah ta'ala ce illa ma zakkaitu sai abin da kuka yanka to wannan istithna'in ba yana da alaka ne da wama akala sabu'u kawai ba yana da alaka da duk wanda ya gabata waɗannan waɗanda aka ambaci wata illa amma fa banda wanda asalin fi zatihi ne ya zama haramu ma'ana banda almaita ko banda la'mul khinziri banda addam wani istithna'in bai shafo su ba amma daga kan wal munkhaniqatu wal mauquzatu لأن المنخنقة أي دبة وددا ما تهلت أتي إلا دسسا أك حرمتا شين ونن وتحالن دسشقا نا ما قرى دكما قنقروا دا جيفا دا صولنسو دا أكي متى دا سوكا دا أكي دا كفو تو ولنن إن دا أكا أنبتا حروا وما أكل السبوء إن أكا سامدا مرد قنتن ليتا رد سو har aka iya yanka yanka na shari'a ya zama wannan yankan shine ya dauke ransu ba wancan raunin da aka ji musu ba to wannan ya halatta ya bayyana wa ma zubiha ala nusubi wannan wawin ta atsafi akan hurrimat akan abin almaitatu ko yawa kun ga shi ma kenan fi mahalli raf'in saboda wanda aka yi azafin akan sa mai rafa'a ne kuma ma'ana hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri to wannan shi ma abinna wa ma akala sab'u illa ma zakkaytum a cikin wadannan sai kuma aka ce wa ma zubiha ala nusubi ai wato in Allah ya zancan su ba din dadin ya wuce dadi wato kai in baka iya larabci ba ma wallahi an cuce ka ko in ce ka cuci kanka eh gaskiya kai ne ka cuci kanka ba wanda ya cuce yanzu ku duba ku gani abin da ya mun dadin wato balagar da fasaha da take cikin wannan zance yanzu kun ga wa ma zubiha ala nusubi da abin da aka yanka shi akan wato wurin yankan da ake yi domin gumaka wannan babu wani istisna'i da zai baka kofar ka ci shi ko ba haka bane kaman dangin wa ma uhilla li ghayrillahi bihi ne duk wannan shi ma baya cikin abin da za a ce in kai ne ka yanka daga baya ka lokaci kun ga a ce istisna'in nan dama wadannan masu raunin nan masu fadowa masu kaza da su ake amma wancan na farko saboda kazantar tafi zatihi na biyu shi ma jini na uku saboda asalin sa shi ma al-khinzir ko da sunan Allah aka yanka shi ba a ci an fahimta to haka nan wa ma zubiha ala nusubi da duk dabbar da aka yanka ta akan wurin wato da aka kafa na bautar gunki yawa akwai wuraren masu bautar gumaka da kuma masu yankan dabbobi a temple irin na Yahudu da Nasara sukan yi yanka da akan abin da suke kira wannan abin nan nusuf din wato abubuwa ne na kafa kafa da aka kafa kuma in za a yanka gurin ake zuwa ai to tunda ana yi ne domin gumaka ko domin abin da dai ba Allah ba to duk dabbar da aka sa akan wannan wuri aka yanka to haramun ne kaci ko da musulmi ne ya dora auren tunda wurin yankan gumaka ne an gane abu wa ma zubiha ala nusub wa an tastaqsimu bil azlam nan kuma an ci gadda wani abu wanda laysa min jinsi ma zukira qablahu an ambaci wani abu wanda ba jinsin su daya da wadancan abubuwa ba abin da ya hada su shine at-tahrim hukuncin tahrim Allah ta'ala ya fadi wadancan al-ma'kulat ya fadi an haramta kar a ci su sai kuma ya shigo da abin da shi ba ma'kuli bane asli shine al-istiqsamu bil azlam al-azlam shine kibau na neman sa'a da neman sanin kaddara da harkar kwakwale kwakwalen gaibin Allah na abinda larabawa suke yi idan mutum zai tafiya ko zai aure ko zai wani abu ko wani harka ta shugabanci mulki da waye sai aje a samu boka ko dan duba sai ce to bari a duba maka in sa akwai masu zane ko akwai masu kuma rufa ido da za su buge idanka da hancinka da wani abu da zai burge ka ya tsorata ka sai kawai ka ruɗe sai ka bi su sai ka bar Allah akwai kuma wanda suke yin irin waɗannan to shi wannan al-istiqsam shine a ma'rifatu al-qasd ka tarrabanka na kaddara ta hanyar amfani da waɗannan wato al-qism ko zance yawa ka san rabanka na waɗannan abubuwa na kaddara a rabanka na kaza rabanka na kaza sakamakon amfani da wame da wannan wato kibau yaya suke yi sai a dauki ko kibiya ko wani abu ko da ba kibiyar bane a samu wani abu dai da za a yi rubutu a kai daya a rubuta if'al je kai daya a rubuta la taf'al kar kai daya kuma ghufl haka ake kiransa ghufl al-ghufl shine ma turika biduni kitabati wanda aka bashi ba a rubuta komai a kai ba to sai a ko a sa su a ruwa ko a sa su a wani ko a gauraya su a hargitsa su in aka hargitsa su sai a ce ka dau daya to idan ka dau nan if'al to ka je kai in tafiya sai ka tafi in aure ne je kai wai shine rabanka na kaddara kaddararka da Allah ya kaddara to ana nuna maka shi bokan ko dan duban yana nuna maka an gane in kuma ka dau la taf'al to kar kai dai da kake san abun ba za kai ba in kuma ka dau ghufl wanda ba komai to sai a saki ba za ka tafi ba sai if'al ko la taf'al ta bayyana na'am to wannan shine abin da suke to shi ma sai Allah ya atsafin sa akan waɗannan abubuwa da aka haramta wa an tastaqsimu bil azlam ai talabu al qisma shine abin da ake nufi neman shine istiqsa yawa don da mun sani din inda ka ji harafin sinun da ta'un ya shigo qabla wannan yana nufin talab ko yawa al istiqsam ai talabu ma'rifatu talabu ma'rifati shine me ma qusima laka yawa talabu ma'rifati ma qusima laka min al qadar wa hada min al ulumi al muharrama aw min al af'ali al muharrama an yatazawalaha al mar'u haramun ne mutum ya zama sana'ar sa kenan haramun ne kuma yaje ai masa yawa wannan wani babi ne na neman harkar ilimin gaibi wanda hukuncinsa ba irin hukuncin waɗancan ba ne waɗancan cin mushe da sauransu ka aikata haram wannan kuwa zai rasar maka imaninka har ya sanya ka cikin waɗanda suke sun zama ba musulmi ba wannan abin yana da haɗari yana da haɗari Allah ta'ala ya kyauta mun yi magana dai akan wannan a baya wasu shekaru ko musamman ayar suratul baqara wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر هذا أن يأمنا مكة كافر تينيش قاعدة السهر تحكد الله ينقوانا والله كونات تسامك قيامك ضد إن ذاك سامو الدنيا in dai zama ta hanyar wannan kullumboto ne da sihiri wallahi ka batta gara talauci duk irin matsayin talaucin da yake wallahi gara shi da ka mutu ba imani baka san lokacin da ka mutu zaka zuwa wurin bokayen nan da mata dan Allah ku daina wannan mata akan harkar kishi ko maza akan harkar mulki yawa saboda tsabar jahilci mutum bai san komai na addini ba ya zama aikinsa duk abin da musamman wallahi masu mulki musamman masu mulki a ji tsoron Allah a nisanci wannan yawa zai jefa ka zama kafiri ba musulmi ba neman mulki ba rashin hankali ba yawa wanda zai yi to ya shiga ya nema abun Allah ta'ala ba ya nema abun waɗannan da za su raba shi da kuɗinsa su raba shi da imaninsa kuma su raba shi da Allah gunwa za ka je ka tuba in ba Allah ba to kuma ka rabu da Allah ka koma gunwa to waɗannan abubuwa ne suna da muhimmancin faɗakarwa a kansu wannan a kowane zamani ba iya kuma ba iya maganar ko masu neman mulki ba wannan kawai dai stress ne mutum ya ƙarfafa zance a kai amma in ba haka ba masu wato kastamomin irin waɗannan mutanen suna da yawa da ƴan kasuwa yawwa harkar fataushi harkar shaguna harkar menene da hassada hassada da sauransu da kiyayya kawai baka so ka ga wani mutum a bayan ƙasa a je a jefe shi da wani abu kawai kana so ya zama ya lalace dan wance ne ba dan mu bane ba ma san ya zama wani abu a je a lalata shi saboda tsabar mugunta kawai to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abinda Allah ta'ala ke sa al'umma su lalace saboda shi Allah ta'ala ya tsare mu daga lalacewa to Allah ta'ala ya ce dalikum fisqun wannan duka fita daga da'ar Allah fasikanci malam ya tsaya ya fassara wasu daga wannan yanki na ayoyi kafin ya je ayoyi na gaba waɗannan ayoyi suna tattare da ilmomi masu yawa in kun kula wata aya ta gaba da aya ta shida sai da malam ya fidda hukunce-hukunce har guda 52 a ciki 52 fa'idoji wadda duk za mu zo mu bi su insha Allah akwai ilmomi masu yawa a wannan littafin muna fata Allah ta'ala ya amfane mu Allah sa kuma mu gane to wannan juz'in a makfa'in wannan ayar kenan insha Allah mu je cikin abin da malam ya ambata dan mu amfana da shi daga sharhin sa malam Abdurrahman bin Nasir rahimahullah ta'ala yake cewa hadha alladhi hawwalana Allah alayhi fi qawlihi wannan aya ta hurrimat alaykum almaytatu wad-damu wal-lahmu al-khinziri har zuwa karshe ita ce wadda Allah ya rifarin din mu zuwa gare ta a baya a inda yace illa ma yutla alaykum ai mun faɗa a wannan wurin ko yawa yawa da Allah ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud ko abin nan ta biyu ce ko ايوه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم تو ما يتلى عليكم ايش هنا وان حرمت عليكم الميتة واعلم ما سعدي كي تشوا كسني يا كي مكرتو ان الله تبارك وتعالى تشوا الله تعالى لا يحرم ما يحرم بايا حرمت ابين دا يكي حرمتاوا illa siyanatan li ibadihi sai dan kiyaye da tsare bayinsa wa himayatan shine da kiyayewa lahum a gare su min darar daga cutarwa da cututtuka al mawjud ko min darar al mawjud fil muharramat wannan abin da zai cutar da kai wanda yake akwai shi a cikin waɗannan abubuwa da aka haramta wa qad yubayyinu lil ibadi dalika wa qad la yubayyin a wasu wurare Allah yakan bayyana cewa ga abin da zai cuce ku wani wurin kuma bai bayyana ba kawai yau da kullum tana ilmantar da mutane ko bincike bincike na zamani na ilmomin sciences ko abubuwa yanzu ta hanyar laboratory nan da ake bincike duk ana gano abubuwa irin cutar da take a jikin dabbobi ko wani da dafi ko kaman macizai da kunama da sauransu da wasu halittun a ruwa kuma dafin shi kansa mataki wannan a cikin halittar dabbobin kenan wannan kuma abubuwan da aka haramta shin su in ka kalle su duka akwai wani sababi da zai sa dabba in ta mutu me yake faruwa gare ta tunda rai ne da jini a jiki duk halittar da take da rai mai jini da yake yawo a jiki to system ne yawa shi kuma system daga rai ya ɗauke to tsayawa yake to shi kuma system ɗin ɗan adam in ya tsaya baya aiki to jini ba zai zagaya ba jinin nan shi ke supplying rayuwa da ɓangarorin da kowanne cell a jikin ɗan adam wanda shi tishu-tishu da aka yi da aka halicci mutum a ƙarƙashin wannan da shi yake samun ransa yake samun rai yake amfani to idan rayuwa ta tsaya shikenan komai sai ya tsaya aiki in komai ya tsaya aiki shikenan sai jiki ya fara saki yana saki sai rubewa sai lalacewa sai kuma a samu tsutsotsi sai su tsutsotsin nan iri-iri wasu abinda suke tafi da shi akwai germs na kwayoyin cuta da suke tare da su yadda in suka shiga bakin dan adam to akalla abin da zai haɗu da shi shine ta gudawa wani wata ɗaya yana yi wani ƙasa da haka ko kuma wani ma ya rasa rayuwarsa sakamakon cin wannan abu. To da Allah ta'ala ya ce mu shekar a ci tausayi ya mana ko ba tausayi ba tausayi haka ba magana ce ta shi yasa duk wanda ba musulmi ba ya zama yana lukunkumar waɗannan abubuwa sai kai mamakin irin yadda da hankalinsa da ɗabi'arsa duk sai sun canza sai ya zama wani irin mutum daban shi yasa ka kiyaye kar ka ci abin da Allah ta'ala ya haramta wannan dai zancensa yana da yawa yace wa qad yubayyinu lil ibadi dhalika wa qad la yubayyin fa akhbara annahu yanzu ku duba ku gani yadda na taku fadin wannan shi ma a misali magana ce dai ta abin da zai kara kusanto mana da wannan ma'ana irin abubuwan da Allah ya sa a bakin dabbobi namun daji masu cin tauran dabbobi da kuma waɗanda su ba halal ba haram a kansu nama ko dabba za ta mutu ta yi wata ɗaya da mutuwa warinta sai a ji daga mil biyar amma su waɗancan wannan warin shi zai jawo su tana wannan warin tana wannan hamamin tana wannan duk abin da za ka iya kira ga tsutsotsi suna yawo amma haka za su zo suna murna suna sa bakinsu a ciki kuma su sai su kwana kalau su goge bakin nan saboda Allah ta'ala da ya sanya waɗannan halittun wannan shine abincinsu su kuma sai ya sanya musu abin da zai maganin zai combating germs din nan da in ka ci za su cuce ka sai Allah ya sanya musu ba zai cuce su wanda da dan adam ne da nasa abin din system din immunity against waɗannan abubuwan bai kai na waɗancan dabbobin ƙarfi ba wuni guda sai mutuwa haka ne kuma da haka tunda Allah ne mai waccan halitta Allah ne mai kai da ya halitte ka shi ya ce ka bar kaza to kai haƙuri ka bar shi yauwa ba ilimin ku ɗaya da Allah ba Allah ta'ala ya fi ka sanin abin da zai amfane ka kuma ya fi ka tausayin kanka ai tun daga nan ma an ƙara zance yauwa Allah ya fi ka tausayin kanka to na me wani iya yi za ka yi Allah ta'ala ya kyauta mana sai ce fa akhbara annahu ko hurrima sai Allah ya bada labari cewa an haramta wannan abu don haka a nisanci wannan abu yawwa harra annahu harrama to na fa akhbara annahu harrama ko hurrima maitatu an haramta ita ko shi mushi to gashi ce wal muradu bil maitati abinda ake nufi da maita mushi ma faqadat hayatahu بغير زكاة شرعية دك دبت دا ترس رايورتا معنى تموتو باتارد ينكا نشريئا فإنها تحرم تو تحرمتا لضررها سبود توتر ود ذاته وهو منين ببت توتر ور احتقان الدم في جوفها وتو تتلور الجني أتكنتا shi jini aikinsa ya yawo a jiki ya supplying abin da zai yi in an mutu in bai fito ba to cuta za a yi nama zai kara rufewa ya kara lalacewa wa tiqanu dami fi jawfiha jini yana tattaruwa ya tsaya shine ihtiqani yawa ya tattaruwa ya boyu a jiki ya tsaya a jiki sannan fi jawfiha wa lahmiha al-mudil bi akiliha da kuma namanta wanda zai cutar da wanda duk ya ci duk wanda ya ci to zai cutu wa kathiran ma tamutu bi illatin takunu sababan li halakiha sau da yawa zaka ga dalilin da yasa wannan dabba ta mutu har ta zama mushe wata illa ce wata rashin lafiya ce wani abin kila ita ma ta ci na wani poison ko in ta ci ta mutu to wanda ya ci namanta ita ma kaga zai iya jawo yasa lokacin da ake aikin lafiya sosai ba ina nufin yanzu ba a yi kwata-kwata ba mun san lokacin da muna ƙanana a wurin yanka ka je ka gani za ka ga masu dubawa da kulawa da duba dabbobin su kansu sai an bi su an gani ba a barin irin wannan abin da ake yanzu haka kawai ka ga mutum ya shigo daga ƙauye da nama an goyo shi ga shi wata leda kazama shi kansa yadda yake ɗauko abin da ta kai ce a ce abu abawa mutanen gari su ci to irin wannan abubuwan suna da hadari ba a san abin da wata dabba ta ci wata mutuwa ta yi mushe ce a zamanin nan na rashin tsoron Allah mutum nawa ne yake yanko ungulu ya sa a gurin kaji saboda bambanci tsakanin ungulu da zabuwa menene kai ne da kafa kana cire su kai gasa a bakin abin nan didda dai na san da bambanci malam kun bi mu sanin yadda abin yake amma halal kalla ana cutar mutane sakamakon wannan abun wani yana gaci ba zai iya hasara ba duk inda zai kashe kudin sa ya samu sai yayi dan haka kawai sai ya gasa wa mutane abin da zai cuce su to wanda zai yi wannan me zai hana in ya ga mushan ma da bai dade da mutuwa ba ya dauko shi kuma ya kawo mutane kisa yana da muhimmanci tsoron Allah a cikin kowanne lamari Allah shi muke mu ya matsa mun in tsaya lokaci ya tsare gaba daya to ina ga mu tsaya anan din sai mu dawo kan almaita din yau fa akhbara annahu harrama almayt insha Allah muka dawo kan wannan din sai a dora sai ku ta hakuri zancan baya tafiya haka saboda yawan to a yawan bayanin ne na fidda mu daga wani maksudin alhamdulillah ne Allah ya amfana da mu Allah ya kara mana ilimi da fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani Allah ya tsare mu daga dora junan mu akan kuskure sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh